sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Maryam, ba mu kawo labarai.
To Hadiza, a yau Asabar kotun kolin kasar India ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa, abin da ya sa yanzu za a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya dake arewacin India. Jami'an Amurka da ke yaki da ta'addanci na nuna damuwa matuƙa akan mayakan ISIS da aka kama yayin da daular su dake Syria ta ruguje, suna gani mayakan za su nemi hanyar komawa fagen daga. Shugaban Amurka Donald Trump yayi watsi da ikirarin da China ta yi na cewa ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniyar rage haraji akan wasu kayayyakin da suka sawa juna.
Madalla, to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa akalla 'yan Boko Haram 16 tare da iyalansu 8 sun mika wuya bayan wani harin daga dakarun Nigeria. Sannan kuma za ku ji inda kungiyar makafan Nigeria da ke tsallakawa zuwa jamhuriyar Niger shekara-shekara don gudanar da addu'a ke kukan rufe iyakokin kasar. Bayan haka kuma za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Asabar kotun kolin kasar India ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa, abin da ya sa yanzu za a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya dake arewacin India, inda wasu tsagera mabiya addinin na Hindu suka lalata wani masallaci da aka gina a karni na 16 sama da shekaru 25 da suka wuce, ba tare da wata jayayya ba. Hukuncin da aka yanke akan ɗaya daga cikin dadaddiyar takaddamar da aka yi a kasar tsakanin bangaren 'yan Hindu da Musulmai. Kwamitin alƙalan da suka yi zaman yanke hukuncin su biyar ya ba da umarnin a ba musulman wani filin daban don su gina masallaci a wurin. A shekarar 1992 aka fara takaddamar da aka kwashe shekaru sama da 20 ana yi akan eka 2.77 na wani fili, inda rushe wani masallaci a wurin ya haddasa tarzomar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 2000. Shugabannin addinin Hindu da na musulman yankin sun jaddada yin kira akan tabbatar da zaman lafiya da kulla dangantaka mai kyau bayan da aka sanar da yanke hukuncin. Jami'an Amurka da ke yaki da ta'addanci na nuna damuwa matuƙa akan mayakan ISIS da aka kama yayin da daular su dake Syria ta ruguje, suna gani mayakan za su nemi hanyar komawa fagen daga yanzu. Damuwar a cewar jami'an ta fi yawa akan yadda mayakan kasashen waje kusan 2000 ke cikin wani yanayi na rashin tabbas a gidajen yarin wucin gari da ake tsare da su, wanda kuma dakarun SDF da ke samun goyon bayan Amurka ke sa ido a kai. Akwai yiwuwar daga baya za mu sake ganin mayakan nan na kasashen waje da yawa bayan sun gudu daga gidan yari ko bayan an sake su, a cewar shugaban hukumar yaki da ta'addancin Amurka Russell Travers a lokacin da yake jawabi a gaban jama'a a wata cibiyar Amurka da ke sa ido akan manufofin wasu kasashen waje. Watanni da yawa da suka gabata, jami'an Amurka a ma'aikatar harkokin wajen kasar da kuma ma'aikatar tsaron Pentagon sun nemi kasashe, musamman waɗanda suka shiga haɗakar dakarun da suka yi yakin murƙushe 'yan ISIS, akan su kwashe 'yan kasashen su, su kuma tuhumi 'yan kasashen su ko kuma masu zama kasashen su da suka shiga kungiyar ISIS da ta ayyana kafa daular ta. Shugaban Amurka Donald Trump yayi watsi da ikirarin da China ta yi na cewa kasashen biyu sun cimma yarjejeniyar rage haraji akan wasu kayayyaki da suka sanya wa juna a takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. A jiya Juma'a Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen Fadar White House cewa sun so a rage haraji akan wasu kayayyakin wato China kenan, amma ni ban amince akan wani abu ba. Waɗannan kalaman na Trump suna nuna cewa har yanzu akwai sauran rana a kaba game da tattaunawar da bangarorin biyu ke yi danganan sun kawo ƙarshen mummunar takaddamar cinikayyar da ta shafi tattalin arzikin ƙasashen biyu. A shekarun jiya Alhamis ne ma'aikatar cinikayyar ƙasar China ta ce ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun amince su rage haraji akan wasu kayayyaki da suka sanya wa juna. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirye-shiryen da Amurka ke yi akan masana'antun tatsar man da ke gabashin Siriya na batawa jami'an Turkiyya rai, waɗanda suka zargi Amurkar da yin amfani da ribar man wajen samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da janye dakarun Amurka daga arewa maso gabashin Siriya a watan da ya gabata, aka tura ɗaruruwan dakaru su je su yi gadin masana'antun man. Jami'an Amurka dai sun sha faɗin cewa burinsu shine su kare masana'antun tatsar man daga 'yan kungiyar ta'addan ISIS. Amma ranar Alhamis din da ta gabata, wani jami'in ma'aikatar tsaron Pentagon ya tabbatar da cewa ribar da ake samu daga man na zuwa ne ga dakarun kungiyar SDF da galibin su Kurdawa ne. Jami'ai a Turkiyya sun shayi wa Amurka korafi akan yadda kasar ke aiki da dakarun SDF, sun kuma ambaci cewa kasancewar mayakan SDF a bakin iyakar Turkiyya da Siriya shine babban dalilin da yasa Turkiyyar ta kai farmaki a Siriya. 'Yan sanda a biranen Bolivia da yawa sun raba gari da gwamnatin kasar maimakon su mara mata baya, sai ma suka hada kai da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya jama'a. A watan da ya gabata ne aka fara gangamin nuna kin jinin gwamnatin sakamakon zabe mai cike da takaddama da aka yi kwanan nan a kasar, wanda ya sake ba shugaba Evo Morales wani wa'adin mulki karo na hudu. Kafar talabijin ta nuna yadda 'yan sanda suka gaisa da masu zanga-zangar jiya jama'a a La Paz, babban birnin kasar, bayan arangamar da suka yi da masu zanga-zangar kwanaki uku da suka gabata. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ba da rahoton cewa wasu 'yan sandan a birnin La Paz sun koma ofisoshinsu don kaucewa wata arangamar da masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin 'yan sanda abokanmu ne, jama'a na tare da su da ƙarfi.
Maria Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A wani barin wuta da dakarun Najeriya ta kaddamar akan mayakan Boko Haram bayan ta kwashe wasu mayakan da dama, kimanin 'yan Boko Haram 16 tare da iyalansu 8 suka miƙa wuya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
A bayanan dai, sojojin Najeriya sun ƙara ƙaimi wurin kai harhare ga mayakan Boko Haram a zirin yankin tafkin Chadi. A cikin sanarwar da ya aiko mana, jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya yi bayanin cewar kimanin masu sada kayar baya 16 ne tare da iyalansu suka yi saranda tare da mika kansu ga dakarun rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi da ke Fotokol, kafin daga bisani a mika su ga bataliya ta uku ta sojan Najeriya da ke Gamborin Gala, wani gari da ke kan iyaka. Mayakan waɗanda suka shaidawa dakarun Najeriya cewar lalle da su aka yi ta kai harhare ga sojoji da fararen hula a baya, yanzu sun ga ba za su iya jure irin ɓalin wuta da sojojin ke masu ba, abin kenan ma da ya sa suka miƙa wuya. Dr. Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya.
Ba shakka irin wannan bumabumai da kuma kutsawa wurare da ake tunanin cewa duwanzu mahara suna nan zaune zai taimaka sosai wurin kawo ƙarshen matsalar tsaron da ƙasa ke fama da shi. A yaƙi propaganda na da kyau, duk lokacin da ka samu nasa to kai ƙoƙari ka yaɗa shi, kuma zai taimaka wurin ƙarfafa ma su kansu dakarun sojojin da sauransu ƙarfin gwiwan yaƙin da suke yi. To kuma in aka yi nasara zai taimaka wurin karya ma su abokan wayanda ake yaƙi da su ainihin yunkuri da suke yi na yaƙin.
Tsohon gwamnan mulkin soja na jihar Kano, Kanar Aminu Isa Kwantagora, ya ce wannan nasara babban ci gaba ne a yaƙi da ta'addanci.
Ita ma ƙungiyar kanta ya kaga an rage mata ƙarfi da an kakkama wuraren ƙarfinsu ya ragu. Kuma ƙarfinsu ya ragu to akwai alamun cewa lallai ana cin nasara a ko'ina suke a kasancewa an ƙara ƙarfi, an ƙara himma a kan su.
Amma duk da haka, a cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, akwai wani abu guda da ya kamata a ce sojojin sun yi.
Sai an tabbata dazuzzukan nan da tsaunukan nan, misali yanzu nan wurin tafkin Chadi da kuma tsakanin iyaka tsakanin Najeriya da Cameroon, tsaunukan da ke nan na Mandara Mountain da sauransu, to har yanzu akwai wurare da suke walwalan fiye da saka dama. Sai an tabbata an mamaye wuraren nan kafin wannan yunkuri da ita gwamnatin sojojin Najeriya take tasiri.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Sarakunan makafai musamman da ke jihohin kan iyakar Najeriya sun ce rufe iyaka ya kawo musu cikas wajen shiga jamhuriyar Nijar don gudanar da addu'ar shekara. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hakaya da ƙarin bayani.
Sarakunan makafi musamman ma a jihohin kan iyakar Najeriya sun ce rufe iyaka ya kawo musu cikas wajen shiga jamhuriyar Nijar don gudanar da addu'ar shekara. Don haka makafin dai sun zauna a garin Kwangwalam da ke kan iyaka suka gudanar da addu'ar ta neman zaman lafiya da samun dogaro da kai don daina bara da wasu 'ya'yan kungiyar ke yi.
Sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma ilmul lahi salatan da'imatan dawwa milkillah.
Wakilin makafi na sarkin musulmi daga Sokoto ya ce addu'ar ta samo asali ne daga kakannin makafin da kan ratsa iyaka zuwa da magaran koko wasu biranen Nijar don gudanar da addu'ar.
Alhaji Haruna Muhammad Kailele, sama da shekara 30 muna wannan tafiya. Su kuma ga tarihinta shekara 300 da wani abu suna yanta. Lokacin da sun kai girbi ga kaka ba a fara ɗauko abinci daga daji, sarakunan wannan lokaci sun tara su sun yi addu'a sannan a fara shigowa da abinci. Abubuwa dai da dama waɗanda ke faruwa irin waɗannan tarukan, saboda ana wayar da mutane kansu game da hana barace-barace da dukkanin abubuwa waɗanda muka yi nan, wato kamar makaranta ta muka zuwa wurin wannan abubuwa. Ba addu'a ce kawai ake taruwa a yi ba, a bayan an yi waɗannan abubuwa sannan ana addu'a da sahe a je gidan sarkin da magaran a kai kayayyaki a yi addu'o'i dai musamman da sahe da rana da dare. In mun taya babu abin da muka yi in ba ibada waɗannan addu'o'in ba.
Mai masaukin baki sarkin makafin Katsina Alhaji Nahuta ya buƙaci gwamnatoci su riƙa warewa sarakunan makafin wani tsarin samun kasafi don inganta rayuwarsu.
Sunana Alhaji Garba Muhammad Nahuta, sarkin makafin Katsina, sakataren sarakunan tarayyar Najeriya na makafi. Kowane gwamna muna alƙunshi ya taimaka ya yanka ma sarakunan makafi albashi, tun da su ma sarakunan makafin nan cewa gabanni ne wanda suke kashe wuta su kai cikin gidajensu
a lafiya ne.
Saboda haka za mu yi addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya sa masu girma gwamnonin nan su yi sarakunan albashi. Hakimanmu kuma akwai cikin sai a fiye, hakimanmu su ma a riƙa masa albashi saboda nan suke kashe wutarsu. In banda wata matsala da ta taso wanda ta tsakaninmu da wani yaro wanda ya ce mana
lumfasa
an ba mu kuɗi dala miliyan 7 da miliyan 5 shi da Musa Ahmadu Fatuwa, don haka magana nan tana ma kotu yanzu wuce a kawo MTN din da ta ba da wannan kuɗin, to ta kawo shaida cewa ta ba mu naira 5.
Akwai makafi masu yawan gaskiya a yankin arewacin Najeriya da kan dogara ga taimako daga sauran jama'a wanda hakan kan kawo muhawara tsakaninsu ta yadda ya dace a yi mu'amala mai ma'ana. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A tausaya ma talaka. naji tausayi ayana naji tausayi ayana
to ya ake dan aure me ya faru
to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 10 na safe da minti 15 to yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji amsoshin wasu masu sauraron mu da dama dake son bayani kan ziyarar ibada wacce Kirista ke kaiwa birnin Kudus ko Jerusalem da wajibcin ziyarar da kuma ka'idar ta masu tambayar sun hada da Ishaku Abubakar da Barnabas Siniya daga Bauchi da sauransu to idan masu tambayar na saurare albishirinku wata shekara can mun taba ansa tambayoyin Malam Yahaya Abubakar Karfi Malam Fashi wanda yayi tambayoyin da suka kunshi irin naku kai har ma da wasu da ba ku yi ba dan haka zamu sake gabatar muku da abin da ya saukaka a lokacin kafin in je ga amsar tambayar kai tsaye bari in shimfida bisa ga Bible ko littafi mai tsarki Allah ne da kansa ya shelanta birnin Kudus a matsayin birni mafi tsarki a addinin Kirista Zabura sura 132 aya 14 da Zabura sura 68 aya 15 da kuma Zakariya sura 8 aya 3 Hasalima ita kanta aljanna Allah kan musalta ta da birnin Kudus Wahayin Yahaya sura 21 aya 1 zuwa 32 Sannan birnin Kudus na da wasu ƙarin sunaye kamar haka Urushalima da Yerushalayim Jerusalem da Bait HaMakdash da Ibraniyanci ko kuma Baitul Maqdis da Larabci to amma anan zamu rika amfani da sunan birnin Kudus da kuma Urushalima Bari mu fara da tambayar ta farko kan shin ziyarar ibada da Kirista ke kaiwa birnin Kudus tana da asali a addinin Kirista Bisa ga littafi mai tsarki ko Bible a Turance, tun kafin a fara ziyarar ibada zuwa birnin Kudus, Allah ne ya ce za a yi. A Zakariya Sura 8 aya 20 zuwa 22 ana cewa, mutanen birane da yawa za su hallara, mutanen wani birni za su tafi wurin mutanen wani birni, suna ce masu, za mu tafi mu roƙi alherin Ubangiji, mu kuma nemi Ubangiji mai runduna. Ku zo mu tafi, jama'a da yawa da al'umma masu iko. Za su zo Urushalima su nemi Ubangiji mai runduna su kuma roƙi alherin Ubangiji ga abin da aka ce a Shu'aibu ko Ishaya sura 60 aya 6 zuwa 12 game da ziyarar ibada Urushalima babban ayarin raƙuma zai zo daga Madayana da Efa za su zo daga Sheba su kawo zinariya da kayan ƙanshi mutane za su bada labari mai daɗi akan abin da Allah ya yi dukkan tumaki na Kedar da Nebayot za a kawo miki su hadaya a kuma miƙa su akan bagade domin Ubangiji ya ji daɗi. Ubangiji zai darajanta haikalin sa fiye da da. Hasalima bisa ga Bible Allah ya ce, za a kai wani lokacin da duk wata al'ummar da ba ta da masu zuwa aikin ibada a birnin Kudus za ta gamu da fushin Allah. A Zakariya sura 14 aya 16 zuwa 17 an ce, sa'an nan wadda ta ragu daga cikin dukkan al'umman da suka kaiwa Urushalima yaƙi za ta riƙa haurawa zuwa Urushalima kowace shekara domin yi wa Ubangiji maɗaukakin sarki sujjada a lokacin kiyaye idan bukkoki. Idan kuwa wata al'umma a duniya ba ta haura zuwa Urushalima domin ta yi wa Ubangiji maɗaukakin sarki sujjada ba, ba za a yi mata ruwan sama ba, to ka ji tsananin abin Malam Yahaya. Haka zalika A Shu'aibu ko Ishaya sura 60 aya 10 zuwa 12 an ce Ubangiji ya ce wa Urushalima baki ne za su sake gina garukanki sarakuna kuma za su bauta miki wato hidimar addini kofofinki za su kasance a buɗe dare da rana domin sarakunan al'ummai su kawo miki dukiyar su amma al'umman da ba su bauta miki ba wato hidimar ibada za a hallakar da su to kaji Malam Yahaya Wata kuma tambayar da watakila zaka so a baka amsar ta ita ce sau nawa za a je ziyarar ibada a birnin Kudus A tsohon alkawari Allah ya umurce Hudawa su je ziyarar ibada a birnin Kudus sau uku a shekara a lokacin idin ƙetarewa wato Passover da Turanci da idin Shavuot da kuma idin bukkoki Dubi kubawar shari'a ko ko maimaitawar shari'a sura 16 aya 16 To amma malamai sun lura cewa a lokacin masu ibada ba su da nisa daga birnin Kudus
sannan kuma ba a iya kammala sauran haikaloli ba. Don haka ana iya cewa ga waɗanda suke iyawa daga sau ɗaya zuwa sau uku a shekara yayi, kamar yadda za a gani a gaba. Amma fa kar wata ƙasa ko al'umma ta rasa mai zuwa aikin ibada a birnin Kudus. Shin ya zuwa birnin Kudus aikin ibada a zamanin da yake? Bari mu fara da zamanin tsohon alkawari. A Sama'ila ta ɗaya sura ɗaya aya uku, wato labarin Elkana, an ce a kowace shekara Elkana yakan haura daga garinsu zuwa Shilo, wato wata musujjada a birnin Kudus, domin ya miƙa wa Ubangiji mai runduna hadaya ya kuma yi masa sujjada. A Sarakuna na ɗaya sura goma aya ɗaya zuwa goma da Labarbaru na biyu sura tara aya ɗaya zuwa sha biyu. A nan yayin da wasu malamai ke raba ziyarar da sarauniyar Sheba, wato Bilkisu, ta kai birnin Kudus a zamanin Sarki Suleiman da harkar addini, wasu kuwa na ganin ziyarar ibada ce. Malam Yahaya shi kansa Yesu ya je birnin Kudus aikin ibada tare da iyayensa. A Luka sura 2 aya 41 zuwa 47 an ce, to iyayensa sukan je Urushalima kowace shekara lokacin Idin Ƙetarewa. Da ya shekara 12 sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin Idi. In ka duba za ka ga har Yesu ya yi ta bayanai a masujjada a lokacin ziyarar ibadar. Sannan daga aya ta 46 an ci gaba da cewa, sai kuma a rana ta uku suka same shi a haikali zaune tsakiyar malamai, yana sauraransu yana kuma yi musu tambayoyi. Duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi ta al'ajabin irin fahimtarsa da kuma amsoshinsa. Malam Yahaya ga kuma labarin zuwan Yesu birnin Kudus aikin ibada shi kaɗai lokacin da ya balaga. Wato, banda zuwa birnin Kudus aikin ibada da iyayensa da Yesu ya yi, lokacin da ya girma ya jajje idodin nan uku shi kaɗai. Na ɗaya, zuwan Yesu birnin Kudus idin Hanuka har ya yi ta wa'azi. Duba Yahaya sura 10 aya 22 zuwa 24. Na biyu, zuwan Yesu birnin Kudus idin bukkoki har ya yi ta wa'azi. Duba Yahaya sura 7 aya 14. Na uku, zuwan Yesu birnin Kudus idin ƙetarewa har ya yi ta wa'azi. Duba Markus sura 12 aya 41 da Luka sura 21 aya 1 da Yahaya sura 8 aya 2. Ga kuma labarin zuwan almajiran Yesu birnin Kudus aikin ibada. Hakika almajiran Yesu sun jajje birnin Kudus aƙalla sau ɗaya a shekara don ayyukan ibada da ko baye-baye na neman lada. Bitrus da Yahaya sun je birnin Kudus aikin ibada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni sura 3 aya 1. Bulus ko Shawulu ya je birnin Kudus don addu'a ko sujjada a lokacin Idi. Dubi ayyukan manzanni sura 21 aya 6. Zuwa birnin Kudus daga wasu ƙasashe. A ayyukan manzanni sura 8 aya 27 zuwa 28 an ce, ga wani mutumin Habasha, wani baba mai babban matsayi a mulkin Kandakatu sarauniyar Habasha, shi ne koma ajinta, ya zo Urushalima yin sujjada. Yana komawa gida a zaune cikin keken dokinsa, yana karatun littafin Annabi Ishaya ko Shu'aibu. Sai kuma amsar tambayar Malam Yahaya kan irin ibadojin da akan yi. Sabanin zamanin gabanin Yesu, mabiya Yesu ba sa hadaya kai tsaye, sai dai ziyarar wurare masu tsarki suna sujjada da addu'o'i, saboda zubar da jinin da Yesu ya yi ya kasance hadaya da kuma kafara ta dindindin bisa ga aƙida. To idan babu halin zuwa birnin Kudus fa, to bisa ga aƙida jikinka ma haikalin Allah ne. Don haka idan ba ka da sukunin zuwa birnin Kudus, to ka maida kanka tamkar haikalin Allah. Matta Sura 23 aya 29 da Yahaya Sura 4 aya 21. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya hada mana sautin Salamon Abo da injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Ibrahim Kalma Sigarba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana. Na farko ya fito ne daga Mansur Baba Wuro na Fada da baban gida Yusuf na Fada da Tasi'u Ismail Zita Gozaki tare da Adamu Abubakar Bajoga inda suka ce Salam BOA Hausa umarnin da gwamnatin Najeriya ta baiwa hukumar kula da kamfanonin sadarwa wato NCC na cewa ta tilasawa kamfanonin sadarwa da su rage farashin sayan data don samar wa 'yan Najeriya sauki hakan yayi daidai domin tsadar farashin sayan data na ciwon al'umma wa kwariya to sai kuma ga sako daga Ali Usman Takalafiya magajin kungiyar muryar talaka ta kasa a reshen jihar Kebbi shi kuma yace mai girma gwamna Atiku Bagudu dan Allah kai wa ma'aikatan kananan hukumomin jihar Kebbi adalcin ba su sabu albashin 30,000 kamar yadda ka bai wa ma'aikatan jihar watanni biyu da suka gabata domin mun ji a cikin jawabinka a wurin rantsar da shugabannin kananan hukumomi ka ce idan ma'aikatan kananan hukumomi na san a ba su sabon albashi sai sun tara kudaden shiga kuma mun gansu ma'aikatan jiha ba wasu kudaden shigan da suka samar kamun ka biya su sabon albashin yanzu kuma ga sako daga Hassan Dogon Facci ba tsari inda shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa Allah sarki Hassawa na cewa kowa ya tuna bara da ji dadin bana ba na fara da wannan karin magana ne ganin irin halin da kasa ta Najeriya ta shiga matsaloli sun yawa a cikin kasa ga rashin aikin yi ga matasa wadanda hakan ne ya kawo duk wata matsala da ta addabi sarmu domin daga babu aikin yi ga matasa to babu matsalar da ba za a samu ba muna fatan Allah ya kawo mana mafita amin sabon mu na karshe kuma ya fito ne daga Sani mai langelange Wayauri da Ali Usman Takalafiya su kuma suka ce assalamu alaikum gidan radio Amerika da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya muna kira ga hukumomin Najeriya da su sake ziyarta dokan nan da suka saka game da sayar da man fetur kan iyakoki gani yadda mazauna iyakoki ke kuka sosai akan dokar ta fata Allah ya sa a dace to madalla mun kuma gode da sakonnin ku ku ci gaba da aika mana da sakonni to kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice
Kace a yau Asabar kotun kolin kasar India ta ba mabiya addinin Hindu wani fili da aka yi ta takaddama a kansa abinda zai sa yanzu a fara gina wani wurin ibada a garin Ayodhya dake arewacin India inda wasu tsagira mabiya addinin na Hindu suka lalata wani masallaci da aka gina a karni na 16 sama da shekaru 25 da suka wuce ba tare da wata jayayya ba hukuncin da aka yanke akan ɗaya daga cikin dadaddiyar takaddamar da aka yi a kasar tsakanin bangaren ƴan Hindu da musulmai kwamitin alƙalan da suka yi zaman yanke hukuncin su biyar ya ba da umarnin a ba musulman wani filin daban don su gina masallaci a wurin a shekarar 1992 aka fara takaddamar da aka kwashe shekaru sama da 20 ana yi akan eka 2.77 na wani fili inda rushe wani masallaci a wurin ya haddasa tarzoma da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 2000. Jami'an Amurka da ke yaƙi da ta'addanci na nuna damuwa matuƙa akan mayakan ISIS da aka kama yayin da daularsu da ke Siriya ta ruguje. Suna gani mayakan za su nemi hanyar komawa fagen daga.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haley da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau, Voitech, wanda aka fi sani da suna Zanga Zanga, ni Hadiza Chari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare.
La meilleure musique et les derniers